بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta Darul Hadisi Salafiyya, kafin babban malaminmu Muhammad Awwal Adam, wanda aka fi sani da Albani Zaria, Allah Ubangiji ya cikin shi da rahama. A yanzu da muke magana, muna daren Laraba, daren 12 ga watan Shawwal. Jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda daidai da 31 ga watan uku shekarar Bature 2026. Wannan shine kasas mai lamba ta 40 daidai insha Allah a cikin jerin biyar karatuka na wannan littafi mai albarka, sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha, wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-albani, allah ubangiji ya jika shi da rahma. Idan jama'a masu bibiyan mu a wannan karatu na halarce da waɗanda suke bibiyan mu daga nesa, ba su manta ba, bayan hutuna kusan wata guda da wasu makonni da muka tafi tun kafin watan Ramadan na wannan karatuttuka namu, to yau Allah cikin ƙaddarawarsa da cikin falalarsa da baiwansa ya sake ba mu dawo daman dawowa wannan ainihin wato karatu. Kamar yadda aka sani, dama duk sanda aka zo watan Ramadan, to muna ainihin wato jingina dukkanin karatuka da ake gabatarwa domin a fuskanci wato abubuwa na muhimmat na watan Ramadan. Muna masu ainihin wato miƙawa Allah Maɗaukakin Sarki godiya, wanda ya raya mu har muka azumci wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki alkhairan da ke tattare a cikin watan Ramadan, Ubangiji Allah ya sa mun dace da su. Ibadoji da muka gabatar tun daga azumi da sallolin dare da sadaka da ainihin wato taimakon juna da karatu na Alƙur'ani da ambaton Allah da salatin manzon Allah da dukkanin nau'ukan ibadoji da muka gabatar a wannan wata, Ubangiji Allah ya karɓa mana. Kamar yadda malamai suke cewa, yana daga cikin ɗabi'ar magabatanmu wato salafu hadihi umma, idan aka ainihin wato gama azumin watan Ramadan, to ba za su gushe ba, suna ta addu'a, suna magiya, suna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa musu ibadojin da suka gabatar hannun da tsawon watanni 6. Ma'ana a kullum za su ta jaddada addu'a cewa, ya Allah ka karɓa mana ibadojin, ya Allah ka karɓa mana ibadojin. Domin duk wanda Allah ya karɓa mashi abin da ya gabatar guda ɗaya, to wannan ya tsira, Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda suka tsira. Haka ibadoji da muka yi a cikin kwanaki 10 ƙarshen watan, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana su, kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda suka yi dace da Lailatul Qadr. Allah ya ɗaukaka wato ayyukanmu daga cikin wato bayi da ya ɗaukaka ayyukansu a wannan dare. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi al-Imam Muslim daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya ƙara mashi yadda, yace duk wanda ya azumci watan Ramadan sai ya biyo baya da azumi guda 6 a cikin wannan wata na Shawwal da muke ciki, to kaman wanda ya shekara yana azumi. A wani fassarar, kaman wanda ya ɗau zamanin rayuwar shi gabaki ɗaya yana azumi. To kenan a ce an gama watan Ramadan amma ba a gama ibada azumi ba, yawa masu albarka. Da haka yana da kyau mu yi ƙoƙari, duk da cewa a cikin waɗannan watanni ba kamar watan Ramadan da ake ɗaure shaidanu ba, shaidanu suna nan yanzu suna yawo na mutane da na aljanu. To idan mutum ba ya yi da gaske ba, kaga azumi kwaya shida ake san aya wannan wata ko sai gagara amma a cikin wata ramadan mutum ya dauki kwanaki 30 cir yana azumi kuma bai ji wani damuwa ba bai ji wani takura ba amma kaga wannan guda shida in ba mutum yayi da gaske ba wallahi haka watan za a yi ta lissafi daya biyu uku a hankali a hankali har watan ya zo ya fita ba tare da mutum ya samu ba aje yau muna daren 12 ga watan Shawwal ma'ana har an ci kwanaki 10 farko an shiga 10 ta tsakiya waɗanda Allah ya yi musu rabo sun riga sun gama azumi a cikin kwanakin nan da suka gabata tunda kaga ai mutum na iya samun kwana 6 cikin 12 ko ya azumce su to wasu bayan sun gama wato wannan guda 6 har sun ci gaba da sauran azumi da suka saba na tsawon irin sun yi tunin da alhamis wasu suna shirin za su yi ayyamul bi gobe zai zama a daren 13 ko to wayewan garin gobe zai zama yinin 13 14 15 kwanaki uku da ake azumi ayyamul bi ina fata an gane almuhim na ambata wannan ne domin in tuna mana ragowar abin da ya kamata mu yi kwaɗayin aikata su kada mu tsakaci lokaci ya ainihi wato wuce ba tare da mun ci wannan muriya ba Allah ya samu ya ce to sai wasu tambayoyi da wasu suka yi musamman game da wannan azumi guda 6 cewa ina wanda ake bin shi azumi shin yana iya fara yin wannan azumin guda 6 kafin yayi wanda ake bin sa ko ko dole sai yayi wanda ake bin sa tukuna kafin ya ainihi wato a yi wannan guda 6 din kafin yanzu malamai duk sun fatawoyi akan wannan matsala kuma sun kawo maganganu masu fa'ida kwarai da gaske daga cikin maganganun suka ce idan ka lura da lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muka yi ishara annabi cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan ko bi sittin min shawwal hadisi riwayoyin annabi ce kana kafiyanu dahar duk wanda ya azumci watan ramadan kaga sai ce man sama ramadana ma'ana ya kawo azumin ramadan din a matsayin fi'il madin ina fata an gane to wannan yana nuna ashe kenan ana so mutum ya cika watan ramadan din sa tip sannan sai ya biyo baya da wannan guda 6 kafin ya samu wannan fadala ishara akan cewa idan an biyo mutum azumi to abin da yafi kamata shine ya rama wanda ake bin sa an fahimta ko kaga in ya rama shi sannan zai iya cewa yanzu ya gama azumin ramadan domin duk wanda aka biyo shi azumi daya biyu uku a watan ramadan saboda halin tafiya ko rashin lafiya ko daga cikin ujurorin da ke hana mutum yin azumi sai ya zan bai azumci waɗannan ranaku ba kaga har yanzu ramadan din shi bai cika ba yayi ramadan amma bai cika ba kuma annabi cewa man sama ramadan jama'an fahimta ko da aka ce malamai suka ce wannan yana nuna ashe ana son mutum ya rama kafin sannan sai ya waɗannan guda 6 to wanda ya iya yin hakan gaskiya shine abin da yake an gane ko to amma duk da haka sai malamai suka ce ana iya samun wanda shi kuma yawan kwanakin da aka biyo shi a cikin watan ramadan din to ba zai ba shi dama ya rama su duka kuma ya hada da guda 6 nan ba tare da watan Shawwal din ya fita ba misali mace ce wanda ta yi haihu a cikin ainihin wato watan ramadan kila farko watan an fara azumi ɗaya biyu sai ta haihu kaga jininta na biyu ba zai ba ta dama azumta ramadan ba ya kuma halin haihuwa da makamancinsu an gane ko to kaga kenan irin wannan matan ana nan ana binta azumi 20 da wani abu kai wata ma 30 din da waya yake binta to kila a yanzu a cikin wannan watan Shawwal ta shiga yanayin da za ta iya yin azumi to yanzu ita wannan matan in ta ce za ta fara yin ramadan to ba za ta iya yin wannan guda 6 ba ko kun fahimta kaga kenan an samu yanayi na kunci a gare ta to irin ne wannan halin sai malamai suka ce babu laifi tana iya fara yin wannan wata na yi wato 6 guda 6 da ake a wannan wata na Shawwal me yasa saboda lokacin da ake yin wannan watan a azumin nan guda 6 yana da kunci in dai aka tafi cikin wannan kwanakin Shawwal to kaga mutum ba zai iya yin Shawwal din ba an gane ko da aka abita irin ne wannan uzurin to shi yana iya fara niyan cikin Shawwal dinsa sannan sai ya azumci wanda aka biyo shi daga baya jama'a fahimta amma duk da haka ya sani cewa ba zai samu wancan halalan ba har sai ya gama biyan azumin da ake bi shi ko da nan da watan Sha'ban ne zuwa ne jama'a an gane wannan da ke ko a ƙarƙashin wannan sai malaman suka ce dalilin da ya sa mutum zai iya yin haka akwai wata ƙa'ida wanda malaman usul suka yi bayani game da cewa ibada da take farilla wadda take da yalwan lokaci an fahimta ko take da faɗin lokacin da za a iya yi to babu laifi a gabatar da irin wannan ibadar amma wadda take da intakaccen lokaci ko da nafila ce kuwa Allah ta amsa ta ka'ida abu ce a ibada ce wadda take farilla amma an baka lokaci ne faɗi da za ka iya yin wannan ibada a ciki to kana iya gabatar da nafila irin wannan ibada kafin ka yi wannan farilla saboda ita farilla tana da faɗin lokaci shine misali irin wannan kaga azumin watan Ramadan wajibi ne wanda aka biyo shi ya rama shi amma a shari'a an ba shi lokaci ne faɗi domin Allah yake sa'idatun min ayyamin ukhra to ayyamin ukhra kuwa ya fara tun daga bayan Ramadan tun daga bayan sallah har nan da watan Sha'ban kaga yana da kaman wata 11 an gane wannan da ke ko da haka yana da daman ya rama ta a ciki ma damar wato Allah ya raya shi to a cikin wannan tsawon lokacin shin mutum ya halatta yi wani azumin nafila da ba ta farilla ba kuma to wannan ka'ida ita ta bada wannan amsar cewa eh ya halatta duk da kaga shi ma wancan azumi zai yi amma kuma yana da faɗin lokaci ba a ce lalle lalle sai yanzu ba to idan irin wannan ibada wanda take da kuntataccen lokaci ta gilma to yana iya fara yin wannan na nafila kafin ya yi na farilla shine misali ɗaya daga cikin sunnatul Shawwal kaga sunnatul Shawwal yana da lokaci kuntataccen a cikin wata guda to mutum na iya rama su kafin ya rama na Ramadan da yake da faɗin lokacin ramawa haka a cikin wata kwanakin shekara ana iya samun azumin Arafa ta gilmo to mutum na iya azumin ranar Arafa kafin ya gama biyan na Ramadan din shi kun buga wannan misalin ma a wajen sallah suka ce misali sallar da take da lokaci ne faɗi na farilla to kana iya jinkirta na farilla ka fara gabatar da nafila misali kamar sallar azhar za ka yi kaga sallar azhar tun daga zawali ash-shams ko hatta yastazilla al-insanu ma'a zillihi tuli zillihi ma'a tulihi mutum na da tsawon lokacin da zai iya yin sallar azhar tun daga zillin zawali a zuwa sadda inuwan komai zai daidai da shi to sai ya zan mutum da ya sallah a zahar ba amma kuma sai yana yin nafila da ake yi kafin sallah a zahar to shin ya halatta ya wannan nafila a halin da a zahar lokacin shi ya yi ya halatta ma damar ba lokacin a zahar din ya kure ba ina fatan jama'a an gane almuhim abinda ake cewa a nan shi ne idan mutum yana da daman ya rama wanda ake bin shi kafin ya wannan to hakan shi ne abinda yake kuma ya fi ba shi daman samun halalin da ake cewa amma idan yanayi ba zai ba shi daman ya yi su duka ba to ba laifi ba ne ya fara yin sitti Shawwal daga bisani sai ya yi nuna wato rama wanda ake bin shi wallahu a'la wa a'la abu na ƙarshe kafin mu fara karatun shine mu tuna cewa in wa masu albarka watan Ramadan malamai suka ce kamar wata makaranta ce mutum ya halatta wanda a cikin wannan watan an koya mishi tsarin da zai rayu tsawon watanni 11 da za su biyo baya kafin Allah ya ƙara kai mu wani watan Ramadan shine a cikin waɗannan kwanakin watan Ramadan ka koyi abubuwa da dama Allah ya sa da daman mu mun saurayi wa'azin da ɗaya daga cikin malumman mu ya zo gabatar mana a wannan cibiya a wannan masallaci shine Malam Shu'aibu Salih Allah ya saka mishi da alkhairi wanda ya mana wa'azi akan musulmi bayan Ramadan wato ya musulmi ya kamata ya rayu a bayan watan Ramadan malam ya karantar da mu wasu maqasid na azumin watan Ramadan guda 10 in ba a manta ba ko waɗannan maqasid ne ya kamata mutum ya dauka a matsayin darasi cewa shin yaya kake kula da su bayan watan Ramadan, abinda ake bukata kenan. Daga ciki ana san takawan da kai a cikin watan Ramadan, to ka ci gaba da yin shi. Kowa za ka ga yayi wani nau'in takawa a cikin watan Ramadan wanda kafin watan bai yi shi ba, to so ake wannan takawan ya ci gaba. Domin a cikin ayoyin Allah ya ce la'allakum tattaqun, ina fata an gane. Daga ciki mun ji cewa ana son bawa ya zama mai godiya ga Allah. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون. انا كان متين يا زمن يجوديا ده الله اجي حالين ده يسامو كاي daga ciki mutun ya zama mai hakuri ka duba ibada azumin da kake yi hakuri ya kai ka gani to ka zama mai hakuri a sauran rayuwarka daga ciki an ce kai wa bakin kallin zani kada ka rinka magana na ainihi wato a lagul qaul ko magana na baka ko ya sassun zantuka ka kiyaye ta cikin watan Ramadan ko tsawon waɗannan kwanaki na shekara ka ci gaba da aini wato kiyayewa. Sannan an koya ma mutum ya rinka yin abu wato da kyau kuma ka cika su. To duk waɗannan darussan da ayi muhalli shayi shi ne ana son mu ci gaba da tsabbaka su a rayuwarmu. Da haka kada ka bari wato tunda Ramadan ya tafi sai ka koma gidan jiya, kamar yadda ƴan zamani ke cewa mutum ya koma ruwa ko, to kada ka bari rayuwarka ya zama haka. Alamar Ramadan din bai koya maka darasi ba kenan. Da haka duk abin da kai a cikin watan Ramadan din bai da amfani. Allah ya kauta. Da haka yawa masu albarka, idan watan Ramadan ya tafi, to malamai suka ce ubangijin Ramadan na nan. Da haka sai mu ci gaba da tsare dokokin da Allah ya dora mana, mu ci gaba da aiwatar to yi mishi da'a, muna mishi biyayya, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama lafiya. Idan ba manta ba, a wancan lokaci mun kwana a ƙarƙashin fasli da malami ya kawo bayani game da azkarun ruku'i, wato zikirorin da ake yi yayin da mai sallah ya ruku'i. Mun ji nau'o'i ko sigogin zikirori kamar guda bakwai in ba manta ba ko, cewa su ne tabbatattun zikirori da aka samo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yayin da ya shiga cikin ruku'u a sallah. Da haka cikin ɗayan guda bakwai ɗin nan ake son mutum ya rinka zaɓa sai ya rinka yin sa a duk sanda yake ruku'un sallah. Sallar nan ta farilla ce ko ta nafila? Mun ji irin wanda manzo Allah yakan ba da kulawa wajen yin su a sallolin nafila musamman sallar dare. To haka kai ma sai ka rinka kwaikwayon manzon Allah wajen yin su. Daga cikin zikirorin da muka ji mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan cewa subhana rabbiyal azim, iya wannan kawai ya maimaita shi sau uku. Wani lokacin ya ƙara da subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, wani lokacin ya yi subhun quddusun rabbul malaikati war ruh, wani lokacin ya yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma sirri, wani lokacin ya allahumma laka raka'atu wa bika amantu. Mun dai ji su hasigogi guda bakwai wanda in so samu ne mutum ya iya dukkan sigogin kai ma sai ka rinka nau'antawa. Wannan shine hikima at-tanawwu da ake samu a cikin ainihin wato ibadoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kai ma ka rinka nau'anta su. Amma in baka iya sai nau'i ɗaya ba, to babu laifi sai ka jimanta akan wanda ka iya, amma dai ka yi wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan ne in baku manta ba muka yi mana ishara game da wannan yake nuna cewa idan zikirorin ma ana cewa ka jimanta wanda Annabi ya yi, ma'ana ba a halasta maka ko bai kamata a ce ka yi wani zikirin ma daban daga irin wannan da ka ji daga manzon Allah ba. To ina kuma mutum ya sauya yaren da zai yi zikirin ya koma yana yi da wani yaren? To abin da yake daidai shi ne ka yi da larabci kuma daga cikin irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Wannan shi zai baka daman sallarka ta zama irin ta manzon Allah, kuma dama manzon Allah ce ya yi sallu kama ra'aytumuni usalli, Allah ya sa mu dace. To za mu tashi inda malam yake ifalatur ruku'i, haka ne ko? Tsawaita ruku'i. Yanzu an gama koya mana zikirorin da ake yi, to ruku'un da za ka yi yaya ake son ka tsawaita shi? Tun farko mun fara ji cewa ba a son mutum ya rinka sallar shi sauri-sauri kamar wanda ake ƙiƙaran shi, a'a ana son ka samar da natsuwa a cikin sallarka. To gwargwadon wani tazara ake son ka ɗauka a yayin da kai ruku'u kafin ka ɗago? Sai malam yake wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance da mutanen gidan shi yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jilsatahu baina sajdataini qariban min as-sawa'i kaji karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai suka ce shi manzon Allah ya kasance kamar da zamu zo mu tattauna sahabin da ya bada wannan labarin shine sahabi bara'u dan az Allah ya kara mishi yadda wannan sahabi da ya bada labarin nan ne tsawo game da zuwan manzon Allah makabarta da nasihan da annabi yayi to shine bara'u dan az kamar da zaku zo ku ji a lafazin al-Imam Muslim wata rana yake ramaktu as-salata ma'a Muhammadin wata rana ne na zo na sa ido a sallan da annabi zai yi sai na bi shi sallan muka yi sallan tare da shi da haka yana yi ina sa ido ina kuma recording radiyallahu anhu sahaba waɗannan su ne sahabban manzon Allah komai na rayuwar manzon Allah sai da suka roto mana shi diddika saboda mu san yaya annabi ya yi domin mu koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anhu sahaba to a wannan sallan ne sai ya ce hatta irin tsawon da annabi yake dauka a cikin ruku da lokacin da ya dago daga ruku da in ya tafi sujuda da zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu duk sai da na sa ido na ga tazaran su to anan ne ba da wannan labarin wanda Imam Bukhari ya rawaito shi haka Muslim da sauran malamai to bari ku ji abin da yake yace wa kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaj'alu ruku'ahu idan ya ruku'u tsawon lokacin da yake dauka a cikin ruku'in shi wa qiyamahu ba'da ruku'i da kuma dagowan shi yayin da ya kammala ruku'u idan ya dago ya tsaya tsaye ko tsawon da yake yi a tsayen nan ma kun ji wuri na biyu sai yace wa sujudahu da kuma lokacin da yake sujuda tsawon lokacin da yake dauka a cikin sujuda za mu zo gaban sujuda za mu karin bayani sannan sai yace wa jalsatahu baina sajdataini da kuma zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu an gane wajen ko shine in aka yi sujuda farko an dago ba ana zama ba kafin a sake na biyu to da wannan zaman kaga wurare guda nawa guda hudu za mu zo mu ji a lafazin al-Imam Muslim ya kara da wani waje guda daya wurare guda biyar sai ce to dukkan waɗannan gaɓoɓin nan guda biyar ko kuma hudu da muka ji a yanzu sai ce qariban min as-sawa'i manzon Allah yana kusantar da daidaita lokutan su wato kaman ka ce kansa daya ana iya samu wani ya danci wani tsayi amma da kadan da haka a kiyaye jama'a limamai musamman da suke jan mutane sallah da sauran masallata da suke sallolin su turada to ku sifanta sallan ku kai kama da ta manzon Allah domin wannan labarin da bara'u ya bada bai ba mu shi kawai a matsayin gakanan gakanan ku ba kun san labarin gakanan gakanan ku ko yara sai suke ta zo mu ji ta wato iya ji kawai a'a an ba mu labarin ne domin mu san yaya annabi ya karam farko sannan mu ma kuma mu koyi da irin sallan manzon Allah kuma an gani da haka annabi yana daidaita waɗannan gaɓoɓi suna ainihin wato yin kafaɗar doki kusan dukkan waɗannan gaɓoɓi da aka ambata da haka daga cikin kurakurai da masu sallah suke yi za ka ga wani in ya zo yana sallah ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓin sai ya tsawaita shi fiye da kima irin yadda sauran bai yi shi ba wannan ba irin sallar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba irin sallar annabi bane musamman wasu limamai ko wasu masallata za ka ga suna tsawaita gaban sujudar ƙarshe ta sallar su fiye da dukkan sauran gabobin sallar wannan ya saba wa sunnar manzon Allah shi manzon Allah gaba daya yana ainihin wato yin su kusan kai daya shine qariban min as-sawa an fahimta ma'anar wannan shine idan a ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam yayi minti daya misali takwas cikin misali yake kawowa to haka in ya dago tsayuwan da zai yi shi ma kusan kace takwas cikin din ne in ma da bambanci to kila ce wannan takwas 50 zuwa da 5 misali ka gari akwai kusanci idan ya yi sujuda shi ma wannan sujudan kwatankwacin takwas cikin in ya tago zaman da zai yi shi ma kwatankwacin wannan tsayi haka in ya koma sujuda ta biyu an fahimta ko shi ma kwatankwacin haka ne kuma mun gane karatun yanzu ko sai malam yake wannan hadisi kamar da muka ambata Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi da sauran malamai irin su Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi kuma Tirmidhi yake hadisi ne sahihi babu shakka akan ingancin hadisi bari ku ji lafazin al-Imam al-Bukhari a cikin sahih din sa yace sahabi Bara'u dan Azib Allah ya kara mushi yadda yake kana ruku'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء وتد ركوع من ذا الله ده تبو وانشي ده ركوع ده سجد انشي ده زمن ده يكي فكان سجود أجرادي كتن كان سجد أجرادي يكي ده يتاسو بايا برد سيا يفتح ثورا سعيد في يد السيمة نفت عن داني haka alafazin al-Imam Muslim wanda yake mana ishara gashi yake cewa wa taba Abu Hurairah ibn Abi Umayr an ibn Abi Rayya wa zada fihi ashiya akwai kare kare a ciki bari ku ji karin walafzuhu yace ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa wajadtu qiyamahu to kun ji daga cikin karin yace da muka yi sallar tare da manzon Allah ko na sa ido a sallar da annabi yayi sai na tarar da tsayuwar manzon Allah a sallah faraka'atahu sai kuma ruku'un shi fa'tidalahu ba'da ruku'ihi sai kuma dagowar shi bayan ruku'i fasajjatahu sai sujuda shi fajaltahu baina sajdatayni sai zaman da yake yi tsakanin sujuda guda biyu fasajjatahu sai sujudan shi na biyu فجلسته ما بين التسليم والانصراف sai kuma zaman da yake yi in ya sallame sallah kafin ya juya ya waigo ya kalli mamu sai yake qariban min as-sawa kusan dukkan su tazaran sa daya to kaji a wannan lafazin yayi wasu karakari karakarin shine fa wajadtu qiyamahu sayuwan shi alhalin a wancan riwayoyi da muka ambata a sama na sayi wato al-Imam al-Bukhari da Muslim anan qarara yace banda qiyamahu wa jilsatahu banda tsayuwan shi da zaman shi wato tsayin shi a wajen karatu a tsaye da zaman shi idan yana tafiya shine kawai suke da tsayi amma sauran gabobin kusan kansu daya ne to amma anan kuma sai yace tsayuwan ma duk tare suke to sai malamai suka bayani akan cewa an samu wato kuskure ne a wannan lafazin musamman ya saba wa lafazin da sauran malamai suka rawaito daga shi Bara'u ina fata an gane suka ce wani ne riwaya da ake cewa Hilal ibn Abi Umayr shi ya yi wannan karin da haka suka ce wannan lafazin shazza ce ko shazzumi da ya zo da wannan qiyam amma duk sauran da suka ambaci sauran gabobin to su ne mahfuz ya fata an gane Allahu ala wa ala ashai ka dai wannan gaban yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daidaita waɗannan gabobi kusan kansa daya a cikin sallar shi kuma mun fahimta Allah ya sa mu gane da haka abin da ake cewa shine yayin da mutum yake yin zikirorin shi uku uku biyar biyar to duk sauran gabobin ma sai kiyaye wannan adadin ba wai cewa ake ka sa top watch ba in kana sallah ka rinka timing din shi a aka ce a ido ba mudu ba ko amma ya san kima gurgurdan yadda kake daidaita su kai ma zaka san cewa kana yin wato daidaita su wallahu ala wa ala kuma wannan ya nuna nan sallallahu alaihi wasallam a shekenan baya ainihin wato a tsawaita waɗannan gabobi fiye da kima musamman a sallolin farilla a sallar nafila dai mun je da yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a gane wannan mutum ko bayan wannan sai malam yake annahyu an qira'ati alqur'ani fi ruku to sai kuma gaba ta gaba shine hani game da karatun alqur'ani a halin mutum na cikin ruku na'am idan mutum ya ruku jama'a ba muhalli ne na karatun alqur'ani ba haji inda karatun sunna yake daidaita abubuwa kenan kaga dai alqur'ani kowa ya san maganar Allah ne haka ne ko sannan babu wani zance da ya kai shi halala ko daraja babu shi shi yasa aka ce ma harafi daya idan mutum ya karanta alqur'ani lada goma yake samu amma kaga da yake ibada ana yi ne kamar yadda Allah ya shar'anta in ka zo ruku'u kuma duk falalan nan na alqur'ani to ba shi ake son ka karanta a wajen ba me ake son ka yi shine waɗannan zikirori da kaje aka karantar da kai da haka komai a ajiye shi a muhallin shi ina fatan jama'a an gane daga nan zaka gane hadarin da ke cikin wato bid'a masu kawo bid'a cikin addini domin su abinda yake taimaka musu wajen su kirkiro bid'a a addini sai su suranta wannan abin cewa ai yana da kyau amma da hankali yanzu karatun qur'ani laifi ne jama'a qur'ani dai da kyau qur'ani na da kyau amma ka ga arkuni ba a karanta qur'ani bari ka zo ka ji me manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma wannan ya zo a cikin wani hadisi ne na sahabi Abdullahi dan Abbas za mu zo mu ji hadisin da cikakken lafazin shi insha Allah akwai hadisin Aliyu dan Abi Talib da shi yake cewa wa kana yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujudi kun ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana hana karatun alqur'ani a cikin ruku'u ko a cikin sujuda da haka waɗannan gaboɗi ba muhalli ne na karatun alqur'ani ba haka yi ma idan mutum ya karanta qur'ani a waɗannan gaboɗi to yayi laifi ya aikata haramu ina fatan jama'a an gane wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani waje yana cewa ala ku saurara ku ji wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ni fa an hana ni kazan annabi yace an hana shi domin ba da aula mu al'umman shi mu ne hanin yafi karfi akan mu me aka hana shi ya karanta alqur'ani a cikin ruku'u ko a lokacin da yake sujuda to idan mutum ya ruku'u me zai yi sai ya ce fa amma ruku'u shi dai kam ruku'u in an yi fa azimu fihi rabb ana girmama Allah ne a ciki ma'ana zikirori ake yi ambatan Allah ake yi tasbihi ake yi shine irin waɗanda muka karanta a baya wa amma sujudi shi kuwa sujuda in aka yi fajtahidu fi du'a sai manzo Allah yake ku yi kokari wajen yawaita addu'a a ciki faqaminun ko kace faqamanun da ana iya karantawa an yi tajabalaku domin wuri ne da ake fatan duk abin da kuka faɗi a wajen Allah zai amsa mu da haka ku jaje da yawaita addu'a a lokacin da kuke sujuda kaga kenan waɗannan gabobin da annabi ya koya mana me ake yi a cikin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ba daidai bane karatun alqur'ani a waɗannan gabobi a cikin sallah to wannan shine lafazin Abdullahi dan Abbas da nake ishara za mu zo mu ji shi ma ainihin wato cikakken hadisi insha Allah annabi ya faɗi wannan karatu ne a lokacin da ya yi wannan rashin lafiya da ya kasa fitowa ya yi wa mutane limanci har ya ce a je a gaya wa Abubakar ya yi wa mutane limancin sallah kun tuna ko da Abubakar ya zo yana sallah sai manzon Allah ya yaye labulan da yake tsakanin ɗakin da yake kwance shine ɗakin Sayyida Aisha da kuma ainihin wato cikin masallaci manzon Allah sai ya ga Abubakar yana limanci jama'a baki ɗaya ana bin Abubakar sallah manzon Allah ya ji daɗi ya farin ciki to a nan ne sai ya wannan karatu yace ala jama'a ku saurara an hana ni karatun alqur'ani a halin ruku'u da sujuda za mu zo mu ji hadisin insha Allah lafazin farko da muka ji hadisin Aliyu dan Abi Talib kamar yadda muka aini wato ambata karara ya nuna an hana karatun alqur'ani a halin ruku'u ko a halin sujuda al-Imam Muslim shi ya fitar da wannan hadisin haka al-Imam Abu Awana da al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da sauran malamai jama'a an gane wannan rikon ko to sai malamin yake akwai wata riwaya da ainihin wato ya zo da dogon lafazi daga shi Aliyu dan Abi Talib din sai dai akwai wani mai riwaya ciki da ake kira Al-A'war malam Al-Harith Al-A'war kenan mutum ne mai rauni, shi yasa wannan riwaya malamai ba su aini wato karbe shi ba, amma bari ku ji lafazin hadisi. Yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ali yake ba shi wannan al-Harith al-A'war labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya Ali, ya kai Ali, inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, ina son abinda nake so wa kaina ina son maka shi, wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, sannan abinda nake ki wa kaina ina kin maka wannan abin. Da haka ka saurari waɗannan jawaban. Na ɗaya, la takra'u wa anta raki'un, ka ji lafazin kenan, kada ka yi karatun alqur'ani, shi ne ma'anar alqira'a nan a halin kana cikin ruku'u, wala wa anta sajidun, haka kada ka karanta alqur'ani a halin kana cikin sujuda, wala tusalli wa anta aqisu sha'rak, sannan kada ka ainihin wato yi sallah ka kulle gashin kanka. An fahimta ko? Fa innahu kiflu shaytan, domin kulli da mutum zai yi wa gashin shi yana sallah, to kaman ya yi wa shaytani kulli ne a kansa. Ina fata an gane. Za mu zo mu ji a can inda za mu yi karatun sujuda insha Allah. Malam ya kawo waɗannan hadisai da suke nuni a kan rashin dacewar mutum ya kulla gashin shi yana sallah, musamman ga waɗanda suke al'umma ne masu gashi da yawa a kai. An gane ko? A nan ne zai kawo wani ƙabiya na wani jikan manzon Allah, in ban manta ba, kaman Zainul Abidin. Wata rana ya zo yana sallah, yana da gashi haka da yawa a kan shi, sai kulla gashi ya nannaɗe shi, sai ya je yana cikin sallah. A cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi kaman Abu Ayyub al-Ansari, in ban manta ba, sai ya ganshi yana sallah da gashin shi a kulli, kawai sai ya tashi ya je same shi daidai ya yi sujuda, sai ya sa hannu a cikin kullun, sai ya warware shi, sai ya baza gashin. To da yake yana sallah ne ya kule, amma ba yadda ya iya. Ina fata an gane. Haka ya daure ya karasa sallar cikin bacin rai, yana sallama assalamu alaikum assalam, kawai sai ya waigo da fushi, waye ya zo ya warware min gashin kaina. Ina fata an gane. Sai wannan sahabi yake, ni ne na warware, ce dan ne, yake dan kakanka ya hana. Ba magana ya ƙare ba, kaga jikokin arziki, yana jin an ce kakanki ya hana, sai ce sama na wafa'a, ba jikokin ƙarya na ƙarshen zamani ba, da za su kai abinda annabi ya hana saboda suwa-suwa ko? Allah ya kyauta. To a shahid sai annabi ya ce wa Aliyu, kada ka rinƙa yin wato yin sallah da gashin kanka a kulle, fa innahu kiflu shaytan, sai ce wala tuqi baina sajdataini, sannan kada kai zaman ika'u tsakanin sujuda guda biyu. Shi ma za mu zo mu tattauna zaman ika'u. An san zaman ika'u ko? Mutum ya zauna akan jigajigin shi, sai ya kwantar da yatsun kafan shi haka su kalli gaba, yauwa irin haka. To an hana, an gane ko? Za mu zo karatun shi insha Allah. Sannan annabi ya ce wala ta'abath bil hafa, haka in kana sallah kada ka rinka yin wasa da tsafan fani. Ka san da dama masallata wanda za suna ta wasa da tsakuwa, ko ta hanyar karkaɗewa a jijiyanshi, ko ta hanyar sharewa a gan inda yake sa hannu ya yi sujuda, ya ta wasa ne. Wannan ba daidai ba ne. Duk za mu zo mu yi ƙarin bayani a kan waɗannan. Wala taftarish zira'aika, sannan in kai sujuda kada ka shimfiɗa zira'in hannunka, wato tsintsiyan hannunka, kada ka shimfiɗa shi a ƙasa a haka. Ka san haka wasu ke yin sujuda ko? Sai su kwantar da kansu a tuba daidai ba ne. Daga zira'i ake da tafin hannu ake ainihin wato yin sujuda. Shi ma za mu zo bayani a cikin sujuda insha Allah. Sannan sai ce mishi wala taftah ala al-imani, kada ka rinka yi wa liman shishigi a karatun sallan shi. Wala tahattam bizahab, kada ka rinka sanya zobe na zinari. Wala talbas al-qasiyyi, kada ka rinka sanya rigan silk. An fahimta? Wala tarkabil al-mayasira, sannan kada ka ainihin wato hawan kaman wasu nau'in dabbobi ne da ake cewa al-mayasir. Ban san asali yadda zan fassara shi ba, amma shayi waɗancan abubuwa da muka kawo a sama, to lafazin wannan riwaya kenan sai dai kamar yadda muka ji akwai al-Harith a cikin isnadin al-A'war wannan malamai sun ce da'ifin ne mai rauni ne sai dai gabobin hadisan wasu suna da dalilai tabbatattu insha Allah kamar yadda muka yi ta mana ishara za mu zo mu karanta su Allah ya samu dace to kaji wannan lafazi na farko kenan wanda kaji karara a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatun al-Qur'ani a sallah kaga kenan duk wanda bai dauki shiriyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen addinin sa wallahi zai yayi gari bai taba bautawa Allah ba ina waɗanda suke tuciyan cewa wai su Qur'ani ne zalla da shi za su bautawa Allah ka tambaye su in sun yi ruku'u a sallah me suke yi kaga in karatun Qur'ani suke haramu suke yi dan sabawa Allah ne to in kuma ba Qur'ani suke karantawa ba abin nan da suke karantawa a ruku ne sai na ka samu shi daga nan za ka gane ban kauran su da ke a kai Allah ka tsare mu daga hayaniya da fata lafazi na biyu shine lafazin da muke ishara na sahabi Abdullahi dan Abbas wanda yake kashafa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatara manzon Allah ya zo sai yayi labulan da yake tsakanin ɗakin shi da masallaci wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr mutane sun yi sahu a bayan Abu Bakr a lokacin shi yake musu sallah fa qala sai annabi yake ayyuhan nas ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashirat an-nubuwwa illa ar-ru'ya as-saliha ku sani cewa to lokacin ban kwana na da ku yayi ya ka ba za ku sake samu irin sakonni na al-bishr da nake zuwa muku da shi na annabta ba ya kare tunda ai ba ku manta ba komawan manzon Allah shine yaje ya rasu ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce ku sani cewa ba abin da ya rage na bisharori da nake zuwa muku da shi na annabta sai dai kadai Allah zai rinka muku bishara ta hanyar mafarkayya da za ku rinka yi kyawawa abinda annabi yake rage mana kenan wannan ma'anar hadisin ya fito karara a lafazin hadisin Imam Abu Dawud wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 min an-nubuwwa mafarki kyakkyawa au kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam kashi ɗaya ne cikin 46 na mubashirat da annabta ke zuwa da shi da haka duk wanda yayi mafarki kyakkyawa to Allah yana mai wani albishiri na wani alkhairi a rayuwar shi sai annabi ya koya mana ka'ida ka'idar ita ce ko dai ka je ka samu wani malamin sunna da yake da aqida na salaf da ya san fassarar mafarki kaji abubuwa da ya kamata ya cika malamin sunna yana da aqida na salaf sannan yana da ilimin fassarar mafarki sai ka ga mai wannan mafarkin sai ya fassara maka idan ka kuskura kaje ka samu dan bid'a ko wani mai batacciyar aqida ko wani musulmanci ka gaya mishi mafarkin ka yi maka mummunan fassara manzo Allah yake wannan sharrin da ya fassara maka sai ya same ka kaji hadarin kenan ba ka in baka san wani malamin sunna mai salimatul aqida ba sannan mai ilimin fassarar mafarki da zai fassara maka ba da ne yake karka damu ka kwantar da hankalinka idan kai mafarki kyakkyawa kana tashi kawai ka daga hannu ka roki Allah ka ce ya Allah alkhairan da na gani a cikin mafarkin nan ka tabbatar min da su wani alkhairi ne Allah ke nuna maka wanda ya kaddara maka a rayuwanka sai ya nuna maka shi ta mafarki to wannan alkhairin zai zo ne da wasu kalubale shi yasa aka nuna maka a mafarki ma'ana kai kokari kai wasu ayyuka da zai sa alkhairi ya tabbata in ko ba haka ba za ka yi asarar wannan alkhairi shi yasa Allah ya nuna maka shi ta mafarki yasa ba a wasa da mafarki ba amma mutanen mu saboda rashin sanin bayani game da ilimin karatun mafarki yasa ake wasa da mafarki manzon Allah saboda muhimmancin mafarki duk sanda aka yi sallar asuba sai ya wuce ya ce wa mutane ayyukum ra'a laylatar ru'ya shin a cikin ku akwai wanda ya mafarki a wannan daren malamai suka ce me yasa annabi yake tambayar su da zaran an gidar da sallar asuba saboda a lokacin kwakwalwa zai iya tuna mafarkin da yayi amma daga lokacin da aka ce gari ya waye mutum ya shiga neman duniya hayaniyar duniya zai mantar da shi yanzu cikin mu nan da ƙyar a samu wanda zai iya tuna mafarkin da yayi baccin jiya da daddare ko sai AAP da amma inda da asuba ne to za ka ga mafarkin na nan fresh mutum na iya tunawa ba na sai ya tambaye su da haka duk wanda ya mafarki sai ya gaya wa manzon Allah sai annabi ya fassara mishi kaga a lokacin shi ne ake wa wa'azi ko akwai wanda ya kai sanin fassara mafarki babu za ka sai musu fassara a irin haka ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye mafarki sai aka samu wani mutum ya ce ya yi mafarki annabi ya ce karanto labarin mafarkin naka mun karanta shi a cikin mukaddimar littafin nan muka manta ya ce ya yi mafarkin ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga wani dogon igiya ya faso daga sama ya ce sai annabi ya kama wannan igiyar sai igiyar kawai ya sama da annabi sallallahu alaihi wasallama tun muna ganin shi sai ya ɓace ya ce kawai sai na ga wani mutum ya biyo bayanka shi ma sai ya kama wannan igiyar shi ma sai igiyar ya sama da shi sai ga wani mutumi na uku ma'ana na biyu kenan bayan manzon Allah ko shi ma ya biyo sai ya kama igiyar shi ma sai igiyar ya sama da shi an fahimta sai na uku shi ma ya zo sai ya kama wannan igiyar shi ma sai igiyar ya sama da shi to yana cikin tafiya kawai sai igiyar ya katse sai ya kwarra a tare kenan ko ya ce can kuma sai muka kamar magana isu sai igiyar suka ƙara haɗewa da juna sai mutum ya samu ya tsallake ya ce can kuma sai muka ga wani hadari ya hadari kamar za a yi ruwan sama ya ce da muka ga wato wannan hadari ya yi duhu can sai an yi wato zuma sai ya fara zubowa daga cikin hadari zuma ba hadarin ruwa da ka saba gani ba ya ce can sai mutane suka yi ta zuwa suna ɗiba wannan ya ɗiba ya cika duro wannan ya ɗiba ya cika 50 liters ya ce wani kuma in ya zo kawai sai ya ɗan leƙa haka sai ya lasa da hannu sai ya koma shi ya rabon shi kenan shi ne ya ce kawai sai na farka daga mafarkin ya manzo Allah ne ya fassara mafarkin ana gama faɗin wannan magana sai Abubakar ya runo ya ce wallahi la tada'ani ya rasulullah ya manzo Allah wallahi a bar ni zan fassara wannan mafarkin shi ne manzo Allah ce me za ta yi Abubakar har sai kai rantsuwa wato Abubakar ya koyi wannan karatun malamin shayin kenan har yana ganin yanzu ya iya sai annabi ya ce fassara mu Abubakar ko sai fassara tiryan da ya gama manzo Allah ya ce afatta bab wa akhta'al bab ka dace a wasu wuraren ka kuskure in kana son ka ji fassara ko kuma mukaddimar karatun nan ko za ka ji bayani insha Allah wata rana kuma manzon Allah ya zo ya ce musu ya yi mafarki cikin ku yau gaba ɗaya masallacin ba wanda ya mafarki sai annabi ya ce to in babu wanda ya mafarki ni na yi mafarki ana mafarkin wahayi wa zai yi mafarki kuwa shi ne manzon Allah sai ya ba su labarin wani mafarki ne ta da hankali da ya yi amma sai ya musu fassara kyakkyawa a kai shi to a shahid wannan shi ne muhimmancin karatun mafarki a musulunci da haka mafarki ba abu masa ba ne zama an gane wannan ce ko to a daidai wannan lokacin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ba abin da ya rage na albishir da sakon annabta ke zuwa da shi sai dai mafarki kyakkyawa da mu'mini za su rinka yi to ta ɗaya ɓangaren sai annabi ya ce wanda ya mummunan mafarki shi kuwa to idan ya tashi sai ya nemi Allah ya tsare shi daga wannan mugun mafarkin da ya yi kuma kada ya ba kowa labari an fahimta ko ka ja bakinka kai shi da ka gaya wa kowa idan kai mai kyau babu laifi waɗanda suke abokai da kake tare da su kana iya ba su labari amma mugun mafarki kar ka gaya wa kowa sai wanda zai iya maka fassara an fahimta ko kuma kamar yadda muka ce idan ka je ka samu ɗan ataba ya taba maka fassara wallahi sai wannan mugun fassaran ya same ka da haka mutane sai a yi takatsan fa to a nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yara al muslimu aw tura lahu wannan kyakkyawan mafarkin ko dai musulmi yayi da kanshi ko wani shi yayi mafarkin a kanshi wato ba wai lalle sai in kai ce mafarkin ba wani musulmi yana iya yin mafarki kyakkyawa a kanka kuma wannan ma albishir ne gare ka shi ma sai kai addu'a ka roƙi Allah ya tabbatar kai kuma da kai mafarkin babu laifi ka ba shi labari na fata gane ka ce wani na koyi mafarkin na ganka kana ka zo kana mana sallama zaka tafi aikin haji misali ko kaga wannan mafarki ne mai kyau ka gaya mai kake mai bakin ciki ko wala anna jirkin ku sai zama daya ina ba ta gani kake ce to ni ni mafarkin gawa ne ban ga kai wallahi ba zan gaya miki ba an ce a gaya miki da ayya wala anna alkhairi ne kai ma yake jiran ka ko annabi yake autura lahu ko kuma a ga wannan mafarkin masa to daga nan ne sai yake ala ku saurara ku ji wa inni nuhitu an aqra alqur'ana rafi'an a ausa jidan daga nan ne sai yake ku saurara ku ji an hana ni karatun qur'ani a halin ruku ko a halin sujuda kuma an fahimta ko sai annabi ya gaya musu sauran wannan hadisi to sai malamai suka ce wannan kenan yake nuna cewa ashe ruku'u da sujuda ba mahallin karatun alqur'ani bane to sai wasu malamai suka ce in ba ku manta ba mun karanta wani hadisi a lokacin da muke karatun sallar dare cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wata sallar dare da aya daya zai ta maimaitawa suka ce biha yarka'u wa biha yasjudu da wannan aya yake ruku'u yake sujuda mun ji ma'anar fassarar hadisin cewa ba wai a cikin ruku'u annabi na karanta ayan bane baya yin tasbihi a ana nufin in ya ruku ya sujuda ya dago yana gama fatiha sai a ji ya ci gaba da karanta wannan aya to wasu malamai sai suka yi wa hadisin fassara na zahiri da haka sai suka ce dalili ne kenan akan cewa idan sallan nafila ce to mutum a ruku yana iya karanta qur'ani amma malamai sun ce wannan fassarar nasu ba daidai bane ina fatan jama'a gane da farilla da nafila to duka an hana Annabi sallallahu alaihi wasallam karatun Qur'ani dan haka ba a karanta Qur'ani me ake karantawa shine waɗancan zikirorin da kaji maka karanta a baya na'am addu'a a ciki tare da gaske shine gaban da muke son mu yi bayani to tunda malai ya gaggauto da tambayan kun ji tambayan malam akwai wasu ayoyin alqur'ani wanda su ayoyin addu'a ne ko tasbihi ne to mutum na iya karantawa abinda za a ce shine sai ka duba cikin zikirorin da muka koya cewa ake yi a ruku'u shin akwai irin wannan ayar a cikin su idan akwai to kai in babu kada kai Allah ya sa an gane jawabi duk cikin zikirorin da muka karanta babu wanda ta dace da ayar Qur'ani ko daya da haka ba za a karanta su ba wannan shine ingantaccen magana an fahimta ko musamman kamar yadda muka ce mu fa muna kwadaitar da cewa duk abin da baka yi a sallah ko kai irin yadda aka ruwaito ne daga manzon Allah da haka wannan ayan da kake son ka karanta shin an ruwaito annabi yayi a to me annabi ya karanta shi da ya ruku da shi an karanta maka to ka tsaya akan su saboda wa khairul hadi hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ai shiriya mafi alkhairi shine ta manzon Allah kai ba ma wannan wata shiriya ma da za a ma cewa alkhairi ce in ba ta manzon Allah to tunda annabi ga abin da yayi kai ma irin tashi musamman kuma shi da kanshi yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli da haka abinda manzon Allah zai zo mana shi ya isa an fahimta na'am na'am ba shi a cikin waɗanda annabi yake yi kun ji tambayar ba ba ma'ana mutum na iya cewa Allahumma rabbana atina fid dunya kaga ba ayan bace kai tsaye ko amma ya iktibati da wasu ayoyi amma cewa Allahumma rabbana atina fid dunya a cikin zikirorin nan guda bakwai da muka karanta akwai shi a ciki babu bari mu ƙara maimaita mana ko mun manta ne muka ce tasbihi da aka ruwaita annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi a ruku'u ga su muka ji nau'i guda bakwai an fahimta ko na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan cewa subhana rabbiyal azim shine na farko annabi ya maimaita sau uku subhana rabbiyal azim akwai ayar da ta dace da wannan alqur'ani babu ina fata an gane sannan na biyu annabi yakan cewa subhana rabbiyal azim sai kara da wa bihamdihi an gane ko ko kace subhana rabbiyal azim kawai kamar mai tasa uku ko kace subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ta uku an ji ta biyu ta uku annabi yakan cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh jama'a kun kenan da kyau ko na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk mun tuna su ko in karanta su a baya na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta allahumma laka raka'ati wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khashya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami aw wani lafazin yace wa 'izami wa 'aqdi ko wa 'aqdi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin nashida allahumma laka raka'ati wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alayka tawakkaltu انت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعقبي لله رب العالمين سينك الشمس سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه قلنا مكه دي cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan to kaji lafazin guda bakwai akwai allahumma atina fid dunya hasana a tiki babu da aka ku biyo mu bashi kila in mun je sujuda za mu ji ko akwai shi amma a ruku'u dai to ga waɗanda aka rusho daga manzon Allah sallallahu alaihi da aka kaza sai daga shi kai ma kai a ruku'unka amma duk wani lafazi da ya dace da ayar alqur'ani kakka karanta shi a cikin ruku'u domin annabi ya ce kada a yi kuma yake an hana shi an fahimci wannan to sai tambaya ta biyu bayan wannan da azabai shine to ina hukuncin sallan wanda ya karanta Qur'ani a ruku'i ko a sujuda anan ne mas'ala ko wata ka'ida na malaman usul da suke cewa halin nahyi yaqtadi al-fasad shin abinda aka hana idan mutum yayi shi yana lalata aiki gaba daya wasu malamai suka ce eh yaqtadi al-fasad wasu kuma suka ce a'a bitafsi sai an duba irin nahyin da aka yi da kuma wurin da mutum yayi da kuma irin aikin da mutum yake yi a cikin nahyi an fahimta ko mun fara isharar wannan ba kuma da ba cewa idan abinda aka hana din yana da alaka da aikin ibadar to wannan hanin zai bata aiki amma in ba su da alaka shi hanin daban aikin daban to anan ne baya bata aiki in tuna wannan har muka kawo wasu misalai a lokacin amma saboda yene lokaci za mu tsara a nan wala Allah kuma zo da rashi na gaba sai mu sake tashi akan wannan gaban insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a an yi mana tambayi a sanar wanda muka yi na kwanan wata cewa yau daren 12 a'a yinin 12 ne ya kare an shiga daren 13 ne rubuta kwanan wata ne ya kusure ko shi ma azumi yake bugun shi ne ba mu sani ba har na bokon ma ya ta daya ba daya bane so gaskiya ne yau daren 13 ne Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi jama'a musulmi anan zamu saurara insha Allah mune wa kowa fata alkhairi kaga kenan tunda yau daren 13 gobe laraba shine daya daga cikin kwanakin ku na ayyamul bi kuma wani wannan ya tuna mu wata matsala wasu malamai suna kawo matsala game da wancan tattaunawa da muka yi a farko cewa shin mutum na iya yin azumi na ramuwa a cikin watan Shawwal sai kuma yayi da niyyar cikin Shawwal ko kun fahimta ya ce mamaki akwai malaman da suka ce ana iya yi da haka an biyo ka azumi a watan Ramadan ina ma da zaka dace azumi a cikin guda 6 ne sai ka rama su a cikin watan Shawwal sai kuma kai niyyar cewa cikin Shawwal kake yi kaje kun biyu da dutse ɗaya kenan shin wannan yayi magana musu inganci shine bai yi ba ina fata an gane wannan ma wata matsala ce ne zaman kanta an gane wannan dake ko shine innamal a'malu binniyya a wani lafazin yake binniyya da ka kowace aiki na tafi da niyyarta ba zai yi ka hada aiki biyu akan niyya ɗaya ba amma inda a ce akwai aikin da aka ce ka yi amma asali ba aikin ake bukata ba amma shari'a ta ce kai aikin sai dace da wani aiki da kuma kake son kai wanda ake bukata shin shi kuma kana iya hada su a rana ba za ku gane wannan magana ba sai na buga misali shine kamar misali yanzu ayyamun biyu din nan da ake yi 13 14 15 na kowane watan musulunci to kai sai kana son kai sittu shawwal kuma ka yi ta a waɗannan ranakun zaka iya yin sittu shawwal kuma ka samu falalan da ake samu 13 14 15 anan sai malamai kuma suka ce eh zaka iya yi ko kun san dalili ba ku kaman ba ku gane abun ba ko mu bari mai sai mako mai zuwa kai yayi zafi yanzu ko ina fata an gane ko kuma misali mutum ne yake son ya sittu shawwal amma sai daidaiki ranakun litinin da alhamis yake zai yi a wannan makon litinin alhamis mako mai zuwa litinin alhamis wancan ma litinin alhamis ya dace da sittu shawwal kuma ya dace da azumin litinin da alhamis da ake yi shi ma zai iya yi haka sai ka ce eh wannan ma zai iya yi me yasa sai suka ce shi azumin litinin da alhamis ko azumin ayyamul bi ibadoji ne da ake yi saboda ranakun amma asali abinda ake bukata da wai azumin ne na nafila ko mai dalili ko na farilla ba ma'anar wannan shine idan a cikin watan ramadan kai azumi ranar 13 14 15 ai ka samu waɗannan ayyamul bi kuma kana azumin ramadan so ba ainihin azumin ne ake lura ba a ranar falalar ranar da aka azumin da kake na wajibi ne na ramuwa ne na nafila ne in dai ka yi su a ranar ya tabbata dama azumi ake so a yi a ranar akan tunin da alhamdulillah Allah ya sa an fahimta misalin shi a cikin ibadar sallah shine kamar tahiyatul masjid ko ya san tahiyatul masjid ko idan ka shigo masallaci ba a son ka zauna sai kai wasu nafila raka'a to sai ka shigo a daidai lokacin sai ya dace da akwai nafila dama da ake so shi kuma dama asali ka yi shi kamar wanda zai yi raka'atul fajr ya shigo masallaci sai ya raka'atul fajr shin sai ya sake yin tahiyatul masjid a wannan raka'atul fajr din ya wadatar domin abinda ake so dama shine kada ka zauna sai kai sallah to sai ka dace akwai wata sallah mai dalili a lokacin sai ka buge da ita shi yasa idan mutum ya shigo ana sallar farilla sai ya samu ana zaman tahiya zai zauna ko ba zai zauna ba me yasa amma an ce kada wanda ya zauna sai ya yi tahiyatul masjid ba kaga kenan a cikin sallah yanzu ya samu dama abinda ba a so shine ka zauna ba kai sallah ba to sai zai yanzu dama lokacin da ka shigo ana wata sallah ta farilla to kawai ka ci gaba da wannan sallan kawai ya dauke maka wannan Allah ya sa an fahimta wannan matsala a usuli ce in ka gane ka gane in baka gane ba Allah ya baka ladan saurayi sai Allah ya san ba ku zuwa na wa akara wata na amin wa iya ka na'am ko su ji da na'am sallallahu alaihi wa sallam hijra hijra ai mun karanta hadisin mai ba mu bayani ne saboda malam ne lokaci ne yake lokacin mu ya kai annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yake wa amma ruku'u fa'azimu fihi ar-rabb idan kuka yi ruku'u to ku tsarkake Allah ku girmama Allah da haka abinda ake yi a halin ruku'u shine tasbihi da tsarkake Allah da kalmomi na ainihi wato zikiri su ne waɗanda muka karanto su yanzu lafazi guda bakwai ka ɗauki ɗaya daga cikin su kai ina zuwa ya ajja na'am 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 shi din ne dai magana ne yake barin karasa bayani zaka fahimci bayani a cikin hadisi sai annabi yake wa amma sujudu fajtahidu fi du'a annabi yake a sujuda kwaɗai su wajen yawaita addu'a a kaminun shi ne muka ce za mu bayani darasi ne zuwa saboda cikin sujuda to ana ƙarar duk abin da mutum ya roƙa Allah zai amsa wannan shi ne asalin magana to amma ban san waɗanda suka fassara da fassarar da kai kake kawowa ba cewa a ruku'u a nemi tsayi shi wannan ban san inda dalilin yake ba yawwa shi ne hadisin ta'azzimu annabi yake ku girmama Allah so ba wai ku nemi tsari ba ne an gane wannan da ke ku akwai bambanci tsakanin neman tsari da girmama Allah to abinda annabi yake shi ne ku girmama Allah to a aikace annabi ya yi sallah aiko to shi ta yaya ya girmama Allah a cikin ruku'u su ne ta ɗayan hanyoyin nan guda bakwai an fahimta to ba abin da za ka yi da ya kai waɗannan da aka kai irin ta manzon Allah shi ne daidai da aka koda kalmar la hawla wala quwwata shi ma ana girmama Allah ana neman tsari da shi to kai kada kai saboda me bai zo cikin abin da aka ce annabi yana yi ba sallallahu alaihi wasallam hakan an zo sujuda za mu zo gaban sujuda ban faɗaɗa ba ne saboda ba mu zo gaban sujuda ba za mu zo mu ji su ma a sujuda waɗanne irin kalmomi aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantawa to a nan ne za ka ji lafizan su ma irin tasbihin irin addu'o'in da lafizan su to su ma sai ka kiyaye su sai ka rinka yin su a sujuda shi ne ma'anan fajtahidu fi du'a domin duk kwaɗayin da kake son ka yi baka kai manzon Allah ba to tunda baka kai manzon Allah ba kuma ka yarda kuma ka san abinda annabi ya yi ya fi na kowa sallallahu alaihi wasallam shi da yake ayi kwaɗayin to ga abin da ya yi a gane wannan da kyau ko to sai ka riƙe na manzon Allah shi ne ma'anan kwaɗayin da yake ayi shi ne ma'anan girmama Allah da yake ayi abinda muke cewa kenan da haka duk wani abu da za ka yi saɓanin wancan domin muna ganin bai dace ba ko mun fahimta to shi ne wannan magana ko da wasu suna ganin za a iya yi to mu gaskiya muna ganin a tsaya akan na manzon Allah shi ne abin da yake daidai صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله